Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma viewway Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Aisha Mu'azzu muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da yake cewa al'ummar garin Kurgui na jihar Plateau tuwa ƙwarya, sai kuma rahoto na musamman kan cika shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasan Biafra. Kamar da muka saba, mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya da maimar rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Kamaru a wannan mako. Mu kuma ji daga bakinku a ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce rundunonin tsaro da gwamnatocin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar suka kafa sun saba doka. Mai magana da yawun ministan shari'a na kasar ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa a bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin kasar, gwamnatin tarayya ce kaɗai take da ƙarfin ikon kafa rundunar tsaro.
Akwai wasu abubuwa wanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki, sannan kuma akwai wasu abubuwa wanda ita gwamnatin tarayya ita kaɗai take da hurumin yin su, irin su tsaro, kamar harkar buga kuɗaɗe, kamar abubuwan da suka shafi makamai, kamar abubuwan da suka shafi ma'adanai, abubuwan da suka shafi haddade iyakokin ƙasa da kuma raba jihohi. Matsala ta tsaro haƙƙin gwamnatin tarayya ne na taga cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin ƙasar.
Dr. Umar Gondo, mashawarci na musamman ga ministan tsaro a sha'anin watsa labarai, ya bayyana cewa gwamnati ne a iyaka kokarinta na fannin yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Lamarin na zuwa ne a daidai sa'ar da manazarta ke bayyana yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a yankuna daban-daban na ƙasar, yayin da ake ci gaba da cece-kuce a kan buƙatar gwamnoni na kafa 'yan sandan jihohi. To sai dai Gondo, ya musanta zarge-zargen kasawar gwamnatin tarayya ne ya haifar da kafa rundunonin tsaro a yanki mai fama da tashe-tashen hankula. Yana mai cewa kamata ya yi a tuntuɓi hukumomin da lamarin ya shafa a kuma bi tsarin doka kafin kafa rundunonin. Daukar alhakin harbe jirgin fasinjan Ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 da Iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamata fusata da yanki ƙauna ga gwamnati, ya kuma sanya hukumomin ƙasa da ƙasa buƙatar a yi adalci a kan lamarin. Yayin da dangin mamatan suke jimamin rasa makusantansu, an fara zancen biyan diyyar waɗanda suka rasu. Yayin da suke fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya, Iran ta ci alwashin zurfafa bincike akan wannan aika-aika. Kawo yanzu dai gwamnatin Iran ta bayyana cafke wasu da aka danganta da aikata wannan ta'asar, amma bata bada cikakken bayani ba akan haka. Hukumomi sun gayyato ƙwararru daga ƙasashen yammaci don bada gudummawa a binciken, amma ba a tabbatar da rawar da ƙwararrun za su taka ba tukunna. Iran ta ɗauki tsawon kwanaki uku kafin ta amince da harbe jirgin, amma wannan furucin bai gamsar da dangin mamatan ba, a cewar wani babban lauya mazaunin Washington, Ginsburg. Hukumomin Ukraine sun bayyana cewa kamfanin sufurin jirgin saman za su biya dangin waɗanda abin da ya ritsa da su diyar wasu 'yan kuɗaɗe. To amma biyan diya daga ɓangaren Iran kuma, a cewar wani masanin doka Kenneth Finberg, ya dogara ne da yadda Tehran ta yi ƙudurin shiga lamarin. Masu sauraro, kuna shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya bayyana cewa majalisar za ta soma zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a farkon makon gobe. Somawar matakin na biyu na tsige Trump zai biyo ne bayan majalisar wakilai mai rinjayen Democrats ta gabatar da daftarin tsigewar ga majalisar dattawa mai rinjayen Republicans. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce majalisar za ta kada kuri'a a yau Laraba kafin ta aika daftarin ga majalisar dattawan. Pelosi ta bayyana haka ne jiya Talata, jin kadan bayan kammala wata ganawar sirri da ƴan jam'iyyar Democrats dake majalisar, kimanin wata guda bayan da sakamakon zaben da majalisar wakilan ta gudanar don amincewa da tsige Trump bisa tuhumarsa da take yi da yin amfani da ikonsa a hanyar da bata dace ba da kuma hana majalisar gudanar da aikin ta. Tuni ƴan Democrats suka buƙaci sauraron shaidar tsofaffin ma'aikatan fadar White House karkashin gwamnatin Trump, daga ciki har da tsohon mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro John Bolton. Ƴan Republicans sun maida martanin cewa za su kira nasu shaidun cikinsu har da Hunter Biden. Hunter Biden ya yi hulɗar kasuwanci da wani kamfanin iskar gas na ƙasar Ukraine sa'ad da mahaifinsa yake mataimakin shugaban ƙasa.
To a gaida Aisha da karanto labarai. Haka yake, bari mu bude taskar hotonnin namu daga birnin tarayya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya nazari kan wannan rana da ake cika shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasa na Biafra. Ka rahoton da ya hada mana.
General Yakubu Gawan ya jagoranci yakin lokacin da ya mulkin soja bayan kashe agoyi Iransu, wanda ya hau gado a juyin mulkin 1966 da aka yi wa lakabin na kabilar Ibo ne don barin shugaban kasa na farko Namdi Azikiwe dan kabilar Ibo. Amma 'yan juyin mulkin suka yi kisan gilla ga Prime Minister Abubakar Tafawa Balewa, Premier Arewa Sir Ahmadu Bello da Premier Kudu Maso Yamma Sir Ladoke Akintola da sauransu. Ga General Yakubu Gawan, kawo ƙarshen yakin basasar tamkar bude babin haɗin kan ƙasa ne da ya dace a cigaba da mutuntawa.
Zaman lafiyan ƙasa da daɗin jama'a, duba zancen tattalin arzikin ƙasa ya kamata a duba shi sosai. Ya kamata a tabbata irin wa'innan abubuwa ba su sake faruwa ba a nan ƙasar namu.
Ga General Yakubu Gawan, ya buƙaci 'yan Arewa su daina ɗaukar jita-jita ta cewa wasu ke haddasa fitina a yankin don rama yadda sojojin Najeriya suka wargaza Biafra da sanya marigayi Odumwigo Ojukwu ya arce zuwa Ghana.
A lokacin akwai waɗanda suke cewa wai Jonathan yana harin mutane wai kaman Ibo ne suna rama abin da aka yi masu a lokacin yakin basasa. Wannan ba gaskiya ba ne, wannan ba zan yarda da wannan ba, kowa ya faɗi wannan, zan ce wannan ba daidai ba ne. Wato ana karkashe 'yan uwanmu a Arewa, wannan ba gaskiya ba ne. Wannan abin ya hana shi Jonathan a yi wani abu wanda ya kamata a lokacin, saboda kada a zarge shi cewa ga abin da yake.
A nan Manjo Hamza Almustafa ya bayyana zama da yi da dattawan Arewa da Ibo don samun salama.
Misali, shi wannan yaron da ake kira Kano, ai ya za a yi ka ga shi wannan yaro har zai tashi ya zanto wani abu. A yau iyayen shi ba sa Najeriya, dangin shi duk ba sa Najeriya, wane ne ya dau nauyin su a wajen Najeriya? Ƙasar ce za ta zauna a gurɓata ta a kashe ta, kuma Allah kaɗai ya san irin yawancin mutanenmu da suke kudancin. Yanzu yau suka ɗan tare hanya, ko kuma ɗan wani saɓani ya tashi yau, zafin magana da ta kai a yau, ɗan saɓani yau ɗan ƙanƙani ya tashi tsakanin Yamuri da wani mutumin Arewa, shikenan fa, kafin ka ankara a yi maganin abin illallah.
Kaya Najeriya za ta rabu, jihohin kabilar Ibo su yanke ko sa samu mara bayan Niger Delta da su wake da kabilar Ijo? Shin Arewa da yankin Yarbawa za su zauna tare? Ga matsayin gwamnatin Najeriya ta bakin ministan shari'a Abu Bakar Malami.
Najeriya ƙasa ɗaya ce, kowane ɗan Najeriya na da haƙƙi na zama inda yake so, a yanayin da yake so, a halin da yake so. Gwamnati a shirye take ta ɗauki kowane irin mataki na tabbatar da wannan tsari da doka ta zo da shi.
Illar Boko Haram da ta sanya kisan gilla ga ɗaya daga kwamandojin yakin basasar Janar Mamman Shiwa a Borno ya kawo matukar juyayi da zaman doya da manja tsakanin 'yan Arewa da masu rajin kafa Biafra. In dai ba ta kudurin majalisa da zai buƙaci 'yancin wani sashe ba ta hanyar kada ƙuri'a, mawuyacin lamari ne Najeriya ta rabu ba tare da fito na fito ba. Nasiru Adamu Elikaya, murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, dangane da wannan batun, Ibrahim Musa Kirfi daga Kirfi jihar Bauchi ya rubuto cewa, to, 'yan kabilar Ibo a Najeriya ya kamata ku ƙara ɗaukar darasi bisa ga yakin basasar da ya faru shekaru 50 da suka gabata, wanda kuma ya janyo hasarar mutuwar dubban dubatan 'yan Najeriya. Ku aje aniyar sake ɓallewa, Najeriya ƙasarmu ce, duka mu haɗu mu inganta ta ta hanyar kawar da wariya da nuna bambanci ga 'yan ƙasa. To, sai kuma harkokin tsaro a jihar Plateau, inda masu garkuwa da jama'a suka bawayi al'ummar garin Kurgwi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaci ta aiko mana. Al'ummar yankin Kurguyi da ke karamar hukumar Kwamfan a nan jihar Plateau sun koka kan yawaitar ayyukan ta'addanci a yankin su. Da kwanakin ne kaurin suna wajen yawaitar garkuwa da mutane don neman kudin fansa da fashi da makami. Garin Kurguyi da yana kan iyaka ne da jihar Nasarawa a kudancin jihar Plateau, wanda ya hada da gandun dajin Pandam da ya taimaka wa bata gari cin karen su ba babbaka. Dan majalisa mai wakiltar Kwamfan ta Kudu a majalisar dokokin jihar Plateau, Muhammad Abubakar Balo, yace a cikin yan kwanakin nan ayyukan masu garkuwa da mutane sun ta'azzara, ta yadda mutane ba sa iya bacci, ba sa sakewa zuwa gona da kuma gudanar da sauran ayyukan su na yau da kullum.
Ta zo wajen jama'a ba a bacci. Garin Kurguyi din nan kidnapper an ba su dauki mutum ya kai biyar kwanan nan. Ni da nake magana wanda ta haife ni ma sun dauke ta. Sun kai minti 40 suna balle gidan nan, ba wani hukuma, ba gudunmawa wanda ya zo. Saboda wannan garin nan mu Kurguyi yana da mutane sun kai 25,000, amma police kwara biyu ne kawai. Daya yana duty, daya yana gida, daya yana duty, to ya za ya kama barayi. Ya kai ga ba ma sai sun kina fin din ba su samu kudi. Suna da agent din su a cikin mu, suna ba da number masu arziki da masu dan kokari. Sai a kira su a waya su ce to wannan watan ka kawo 2,000,000 a daji, in baka kawo ba za su zo su dauke ka. Yanzu yawancin masu arziki sun bar wurin, inyamurai sun bar wurin, sauran masu arziki da suke kasa suna shirin barin wannan wuraren. Mu yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ba a iya zuwa a kwana, saboda lalle idan ka zo to lalle za a dauke ka.
Wata tsohuwa mai shekaru 88 da ta yi kwanaki 10 a hannun masu garkuwa da mutane, Hindatu Abubakar, ta ce ta sha azaba.
Yana kwanciya cikin daki wajen karfe 10:11 na dare, sai na ji bige-bigen ana ta tsare kofa, na tsare kofa sai na tashi, sai na ga toci ya kewaye daki, na ce to sai ni kuma na dira daga gado. Kaman zan yi haka sai ya kama ni haka, kawo kuɗi kawo kuɗi, sai na ce kuɗi kuma, na ce kama na ɗin nan za a samu kuɗi a wurina. To mu tafi mu tafi mu tafi, sai suka kama ni ka fita jina cikin ɗaki. Kinda suka ga na ta surutu da su suka ɗauke ni haka, sai na yi salati na sanar da Ubangiji, sai na ce to ku sake ni. Ina ce ga ku da bindiga, ga wuka a jikinku, amma ni da ku ɗauke ni ku kai wani wuri gara ku kashe ni. Tafiya dai suna lulluke da ni, sun ɗauke ni, sai na ce musu na gaji kyawu mashin, sai ga wani mashin. Tafiya kenan, karkashe hanya ne fa, karkashe hanya ne, kwana-kwana, rafi, fadama, 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 dai mun wuce fadama ya yi 10. Tunda muka tashi a ɗayan dare ba mu kai inda za su aje ni ba sai karfe 5 na safe. Suka kakkama ni suna ta jana cikin dutse jaji. Nan na yanzu haka nan akwai ciwo, akwai zafi.
Wani mazaunin yankin Kurguyi, Ahmad Abubakar, wanda ya koka kan rashin jami'an tsaro a yankin, yace ƴan bangan yankin sun yi namijin kokari wajen kwato wani attajiri da masu garkuwa da mutane suka dauke.
Mu muka bi muka je muka kwato wannan Alhaji da karfin siya muka je muka kwato shi. Inda irin wannan abu na faruwa gaskiya zamu ce ba amfanin gwamnati garin Mizo.
Amma me kuke ganin kama ya kamata ita gwamnatin ta?
Tunda abin ya kici ya kishewa, kira da zamu yi gwamnati ta dube mu da ido rahama. Duk lokacin da ya kamata mu yi amfani kenan. Ba sai zabe ya kusa su gangaro suna ce su suna neman kuri'u mu, gaskiya irin wannan gaskiya ina ga kaman idan aka ci gaba to nan gaba mu zabe ma ba za mu yi ba. Ta kawo mana jami'an tsaro don lafiyar mu, ina ga kaman ita ma lafiyar ta ne. In ba mu da kwanciyar hankali gwamnati ba ta da kwanciyar hankali.
Wasu da nazanta da su sun buƙaci gwamnati da ta hanzarta kawo wa yankin kudancin jihar Plateau dauki, kasancewar lamarin na neman wuce gona da iri. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To gaida Zainab, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 2 da kuma kimanin kwata na asuba. Ga maimaitin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba korafin da mambobin kungiyar masu kananan sana'antu rashin jihar Kano da ake kira NASA suka yi. Na cike takardun neman lamunin jari na naira miliyan 5.5 ta hanyar bankin First Bank. Amma bayan da mambobin suka zuba fiye da naira 77,000, shiru kake ji. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Kamar yadda muka bayyana a baya, shirin ciki da gaskiya ya bi wannan batu har na tsawon shekaru, kasancewar lamarin ya faru ne tun shekarar 2012, inda har kwamitin tsohuwar majalisar dokokin jihar Kano ta yi zama da wakilan kungiyar masu kanan masana'antu da na bankin First Bank, waɗanda suka nuna cewa rashin cika ka'idar karɓar lamuni ne ya janyo ba a rabawa 'yan kasuwar kuɗin ba. Yanzu dai batun da ake yi shi ne, kuɗin rajistar da aka tara asusun wanda na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe maraba tsakanin shugabannin ƙungiyar. A makon da ya gabata, mun fara ne da kawo muku martanin shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano na wancan lokacin Manir Sagagi, wanda ya kare kansa daga zargin da ake yi masa. Inda nan ba daɗewa ba, za mu kawo muku cikakkiyar hirar da wannan fili ya yi da shi. Haka kuma mun zanta da shugaban kungiyar na ƙasa Mr. Salomon Bamfa. Sai dai kafin nan, a yau za mu kawo muku ci gaban korafin da wakilin 'yan kasuwar Abubakar Abdullahi ya yi.
Akwai visibility studies, again, yana cikin ƙa'ida ta neman wannan bashin, sai ka je ka kawo tsari na yanda kake so ka gudanar da kasuwancinka, ka faɗi dalilin da yasa kake so ka biya wannan kuɗi, ka nemi wannan kuɗi, ka buɗawa harkokinka na business, sai ka kawo mun tsari a rubuce. Shi ma suka ce ba su yadda ka fita wani guri ka je ka rubuto on your own ka kawo ba, su suna da consultant wanda za su yi, wanda suke da su za su rubuta musu wannan abin nan din. Saboda haka din members sai da ya biya naira ina ji 10,000, ba ma yana ji bane naira 10,000 na wannan visibility studies din.
Waye ne suka karbi kuɗin?
Su kungiyar nasu suka karbi kuɗin registration 10,000 da kuma kuɗin visibility studies shi ma 10,000.
To 20,000 kenan.
20,000 kenan.
Wannan ya nuna idan aka duba na banki da aka zuwa 2019, kusan wanda aka ba wa kungiya kuɗin sun fi ma na bankin yawa. Tunda na ta 19 wayannan 20,000.
Sun fi gaskiya ne, sun fi.
Ba dai kuɗin ya nuna naira, kowa ya bada kamar naira 39,000 kenan.
A yanzu a bayanin da nema ba, amma a kakkakirin dige akwai waɗansu abubuwa da yanzu ban gaya maka su ba, su ma charges ne, amma dai muna da grand total da muka yi abinda kowa ya kashe a kai shine naira 71,000 da kuɗin banki da mutum ya zuba naira 19,000 ko 26,000 da kuma wannan charges ɗin da kungiya suka yi daga registration zuwa wannan feasibility studies ɗin da waye da sauransu, idan ka tattara su gaba ɗaya za su zama naira 71,000.
Shin duk wannan biyan kuɗin, misali banda na banki da tailor ne alama ta banki da ake cikawa, akwai wani rashid da ake ba wa mutum ya ba wa kungiya kuɗi da kuke da shi?
Da akwai shi na registration, muna da akwai receipt da aka ba mutum, sannan shi kuma feasibility studies akwai, kuma akwai shi gashi nan, gashi a zahiri an babbawa duk wanda ya biya.
Ci gaba da ba mu labari, daga nan sai aka yi.
To daga nan da lokaci ya muka yi korafi, su kungiya suka ce da mu, suka dai gama gaggaya mana cewa mu yi haƙuri a sa lokaci shi ma ya zo ya kure, to sai muka fahimci cewa kamar abin akwai rashin gaskiya a ciki. Didda daga cikinsu officials ɗin su na su shugabannin kungiyar, akwai waɗanda tun farko suka fara nuna cewa wannan abun ya kamata fa a tsaya a yi bincike a kai, saboda su ba su gamsu da yadda abubuwan nan suke tafiya ba. Ya kamata shugabanni su dakata a tabbatar da wancan magana da suka yi yarjejeniya da shi wancan banki, a tabbatar da shi tukunna kafin a ci gaba da yi wa mutane rajista. To amma sai su manya-manyan jagorin sai suka yi kunnan uwar shegu da wannan shawara da mutanen suka ba su. To saboda haka mu kuma sai muka haɗa kanmu, waɗanda muka fahimci cewar abin nan babu gaskiya a ciki, sai muka haɗa kanmu muka ware, muka je muka ƙirƙiri wata ƙungiya ta nemawa masu ƙananan masana'antu a haƙƙinsu. Daga abin da muka fara yi mataki na farko shine sai muka fara rubuta wa shi manaja na First Bank na Kano na wannan lokaci, muka rubuta masa korafi akan cewa ga abin da wannan kungiya ta nasu ta ce mana, ga abin da muka yi mata, ga abin da bankin ku suma ga abin da suka ce, da haka idawo mana da amsa cewar yimaje mu zauna da kungiya mu fahimci juna. Muka je muka nemi mu zauna da kungiya, suka ki sauraron mu, muka sake koma muka sake rubuta masa takarda ya nuna mana cewa to shi babu wani abu da za su iya yi. Don haka tunda muna da labarin cewa waɗannan kuɗaɗe za su karɓo su ne daga Central Bank, sai muka rubuta wa wato shi zan ce shi general manager na Central Bank wanda yake Kano, sai muka rubuta masa wannan korafi cewa gashi abin da yake faruwa a First Bank. Shi ma sai da mana da amsa cewa ya kamata mu je mu sake zama da su shugabanni na First Bank, mu tattauna akan wannan issue domin mu samu mafita akai.
Saboda su ai ba da su kuka yarjejeniya ba da banki ne.
Na'am. To daga nan da muka ga haka sai muka tafi muka je akwai hukuma da ake kiranta ta Legal Aid. Da muka kai mata kuka kan cewa ga abubuwan da suke faruwa. Suka ba mu shawara cewa ga yanda zamu yi, suka tura mu ma'aikatar shari'a ta jihar Kano, shi ma babban alƙalin alƙalai na jihar Kano ya rubuto mana takarda cewa ya kirawo commissioner na finance da wannan sun tattauna da shi akan wannan matsalar. Ya nuna mana cewa lalle mu je mu sake zama da su wannan kungiya da kuma First Bank domin mu samu mafita akan wannan al'amari.
Wato kun ma shigo da wasu jami'an gwamnati waɗanda babu ma hannunsu a cikin wannan, watakila dai kuna so su sa baki ne kawai don ba haƙƙinsu bane shiga irin wannan al'amari, kamar shi babban alƙali da in an kai ƙara kotu ne shi aikinsa shine tabbatar an yi wa kowa adalci a harkar shari'a.
Haka ne. To bayan mun kai musu wannan abin din wannan korafi, sai kuma muka yi tunani daga cikin members din da suka sa wannan kudin, muna da akalla 'yan majalisa ta jihar Kano a wannan lokaci wanda su ma sun sa kudinsu, sun kai akalla mutum 20 waɗanda sun sa kudinsu. Akwai shugaban kwamitin ciniki da masana'antu na majalisar jihar Kano, Tasi'u Rabi'u Fanisau, shi ne shugaban ciniki da masana'antu na jihar Kano a bangaren majalisa a wannan lokacin. Shi ma ya sa kudinsa, kuma da muka je muka kai musu korafi, muka kai wa speaker korafi, speaker ya sa ya yi setting committee waɗanda za su zauna su bincika wannan lamarin ya yake. Suka zauna suka bincika, suka fuskanci cewa muna da alamuna da ƙaƙƙishin ɗin gaskiya, don haka suka sa lokaci aka kira wasu wakilai na waccan ƙungiya, muka zauna da su muka yi musayan yawu da su. Su members na majalisa suka fahimci cewar kamar wannan ƙungiya ba ta da gaskiya, don haka sai suka sake sa wani lokaci suka ce kuma shi kuma a kirawo wakilai na First Bank. Su ma wakilai na First Bank suka zo muka zauna tare da su, a nan dai gaskiya ta bayyana. Su ma kansu a lokacin wakilai na First Bank sun yadda cewa sun yi kuskure, tunda har suka amince da wannan cewa za su ba da wannan bashin ba tare da sun tabbatar da cewa ita waccan kungiya ta masu ƙananan masana'antu ta ƙasar jihar Kano sun cika ka'ida ba. Akan haka muka rabu.
Bayan da kwamitin majalisar ya kammala bincikensa, ya yi alkawarin mika wannan rahoto ga mai girma gwamnan Kano na wancan lokacin. Amma tun daga wancan lokacin shiru kake ji. Idan Allah kai mako mai zuwa, za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da shugaban kungiyar da ake zargi da wawura wannan dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Ma dalla kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Zan fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar The Star ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda farkon labarin take nuni da cewar 'ya'yan jam'iyyar RDP ko CPDM su 400 sun yi wankan tsarki a jihar Arewa mai nisa, anda suka canza sheka suka koma jam'iyyar UNDP ta Bello Buwa mai gari, domin sun fara kosawa da gwamnatin shugaba Biya wajen yanda masu gidan matafin iko suke yin ko unkula da su a wacce jihar. Sai kuma jaridar La Nouvelle ta kasar Kamaru ta ce ga dukkan alamu dai an yi kokarin yi wa shugaba Biya juyin mulki a yayin da ya yi bulaguro zuwa kasar Faransa, amma waɗanda suka yi kokarin yin hakan al'amuran nasu sun faskara. Ana ci gaba da binciken kwakwaf domin gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikas. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru, anda ta shaida mana cewar kungiyar wanzar da zaman lafiya na 'yan kasar Kamaru mazauna a kasar Burtaniya sun miƙa wa gwamnatin London wasiƙa domin ta yi kokari na saka baki a cikin rikicin bangaren yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Le Filkam ta kasar Kamaru ita kuma ta ce harkokin tashin jirgin ruwa na Benin Duwala yana neman tabarbarewa tunda gwamnatin kasar take neman kwace gudanar da harkokin na sufuri a hannun hamshakin attajirin nan dan kasar Faransa Bolore. Jaridar Horizon kuma sharhi ta yi akan yanda kasar Amurka take takura wa shugaba biya da yi kokari na mika milki ga bangaren Ingilishin kasar. Mujin dai ana bukatan zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya. Sai kuma jaridar Economy anda ita kuma ta ce shugabannin SEMAC masu amfani da kudin SEPA a kasashen tsakiyar Afirka sun sake sabunta ci gaba da gudanar da harkokin su da kudin SEPA. Jaridar The Guardian kuma ta ce tunda shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya suka gudanar da wani taron su a kasar jamhuriyar Kamaru na fitewa daga amfani da kudin na SEPA har yanzu ne kudaden ne suke watayawa a kasashen na SEMAC. Jaridar Mutation kuma ta kasar Kamaru ta ce a tsibirin Bakasi mutane shida ne dai suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da cutar nan na gudawa da amai kwalara, amma hukumar lafiya na kasar Kamaru suna kokari na shawo kan al'amuran. Zamu kammala sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta labarta mana cewar al'umman jihar Arewa mai nisa suna ficewa daga cikin jam'iyyar RDPC ta shugaba biya domin irin yanda ko unkula da gwamnati ta yi musu sama da shekaru 37 da shugaban yayi yana gudanar da mulki a doron kasar ta jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To daga muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Kamaru sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America mai magana Lawali mai kiran Sande. BOA ina son ku mika mini wannan sako nawa ga Chief Jojin Najeriya da sauran alkalai guda 6 waɗanda ke shari'ar zaɓe tare da shi. Ina kira gare su da su ji tsoron Allah su haƙi su yi shari'a ta gaskiya saboda in sun kai shari'ar nan a kan son zukiya. To dukkansu in suka je gobe gaban Allah, Allah zai tambaye su. Saboda haka ina kira ga alƙalan Najeriya su yi gaskiya kada duniya ta ruɗe su. A ji tsoron Allah a yi shari'a ta gaskiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina ne zan yi shi ne dangane da maganan ɗaga zaɓe da ake yi a ƙasarmu Najeriya. To akan shari'u ni wannan ba shi ne a ɗaga ko kada a ɗaga ba, amma buƙatar abin da muke so shi ne a yi adalci. Duk wanda ya ci zaɓe walau musulmi ko kirista ko batejin wanda baya da addini a kowane jam'iyya yake a duba a yi shari'a tsakani da Allah a ɗauki kayansa a bashi. Yin haka shi ne zai kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya kuma kowa ya yarda da kowa.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce rundunonin tsaro da gwamnatocin jihohin yankin kudu maso yammacin ƙasar suka kafa sun saba doka. Daukar alhakin harbe jirgin fasinjan Ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 Iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamatan fusata da yanke kauna ga gwamnati, ya kuma sanya hukumomin ƙasa da ƙasa buƙatar a yi adalci a kan lamarin.
To a gaishe ki masu saurare nan kuma kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da hantsi ko kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, alheri ke muku fata alheri.
Africa.